Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma su yi kasar Ghana kuma za a iya kama muta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Hadiza Kyari
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 12 ga watan Maris na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan taron al'ummar Hausawan duniya.
Wannan makon ne kungiyar al'ummar Hausawan duniya ta gudanar da taron karawa juna sani a jihar Kano.
Haka ne Zara. Kin san wannan taron shine na farko da aka taba gudanarwa a Najeriya da Sudan Bahaushe.
Gaskiya ne, wakilin sashen Hausa ya halarci wannan taro kuma ya samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki.
To masu saurare, sai ku gyara zama ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Za mu fara da tattaunawar wakilin murya Amurka a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da shugaban kungiyar al'ummar Hausawan duniya wanda zai gabatar mana da kansa.
Sunana Dr. Abdulkadir Labaran Kogola, sarkin Hausawan Afirka. Ni ne shugaba na wannan kungiya mai albarka kuma ni na kafata.
Me kuke so ku cimma ne da shirye wannan taro misali?
To gaskiya babban makasudin kafa wannan taro namu mai albarka abu ne guda daya. Mun ga cewa kabilar Hausa da Fulatani ana neman ya zamanto a rage gabaki daya, to amma Bahaushe ya tsaya ya nutsu ya ga yadda zai yi ba hanyar da ya zamanto za a yi abin a tsanake a sami masala.
Wani tasiri kake ganin wannan taro naku ko irin wannan taro zai yi ga batun abin da kake faɗa na a walwale shi misali a fahimci wato hadarin da ke tattare da shi rashin zaman lafiya ko kuma tada zaune tsaye?
To gaskiya babban tasirin da wannan taro zai Najeriya aka hada ko ina shugabanni na wannan kungiya da shugaba da sakatare da shugabar mata na kungiyoyin gabaki daya domin ya kasance a yi abin da ya zamanto yake na fadakar da su cewa su zauna lafiya kuma su yi tanadi akan abin da ya zamanto tanadi na alkhairi ba tanadin da zai zamanto tashin hankali.
Amma a baya-bayan nan fitintun da suke tashi musamman wanda suka wakana arewacin kudancin Najeriya, wasu na ganin wato Hausawa musamman matasa sun taka muhimmiyar rawa wurin wato daƙile su la'akari da cewa ba su yi wani yunkuri na abin da ake kira daukar fansa ba.
To duk wannan irin kira ne wanda ya zamanto a kungiyance muke wa matasa da Hausawan da su kauda kai su tafi da abu sannu-sannu, domin in ka tafi da abu sannu-sannu sai a samu ci gaba sai a samu ɗaukaka.
Wai menene bakasudin ita kafa wannan kungiya kuma ya zuwa yanzu wanda tasiri zaka iya cewa ta yi wajen batun kula da harshen Hausa da al'ummar Hausawa?
To alhamdulillahi ka san da Bahaushe kwata-kwata ba shi da kungiya. Wannan kungiya ita ce ta farko a Najeriya, kuma bacin Najeriya yanzu kasashe kusan 59 na Afirka, zaka ga kusan kasashe 51 yanzu tana da reshe, kuma sannan ya kasance yanzu tana tare da sarkin Hausawa na kasashen Turai Alisra Janka da Labbo, kuma kwanan nan za a naɗa sarkin Hausa na kasashen Larabawa. Kaga ta zama ta duniya duk gabaki da. To kaga wannan ci gaba ne, kuma wannan kungiya ita ta kirkiro ranar Hausa ta duniya, wadda ya zamanto duk 26 ga watan 8 na kowace shekara ita ce ranar Hausa ta duniya. Kuma wannan taro na conference ake shine na farko da aka yi a Najeriya da sunan Bahaushe, ba arewa ba, ba Najeriya ba, da sunan Bahaushe.
Wasu daga cikin kalubale da aka bujiro da su a wannan wurin taron, zamantakewar Bahaushe da yanayin tattalin arzikinsa ta shiga halin haƙulai, me kungiyar ku ke yi a wannan bangare?
To alhamdulillah, gaskiyar magana wannan haka yake. In ka duba jima, saka, fawa da sauransu, auratayya, duk misali haihuwa, duk Bahaushe ne ma yake jefar da al'adarsa ya dauki ta wasu. Wanda yin wannan abu ne wanda yake gaskiya bai kamata ba. Muna kira ga su Hausawa, kowa ya bar gida, gida ya bar shi, a dawo a kafa ainihin, a yi kuma kishin wannan ainihin al'ada da ɗabi'a tamu mai albarka.
To amma baya ga kira, tunda ka ce kungiyar ku ta duniya ce, gashi tana buɗe rassa a nahiyar Turai da ma lahiyar Larabawa misali. Akwai wani yunkuri ko wani tsari da kuke ganin za ku kullo da shi domin watakila dafawa Hausawa su farfado da sana'o'insu, ko kuma su zamanantar da sana'o'insu don su cigaba da zama masu dogaro da kai?
To alhamdulillah, gaskiya muna bi a gwamnatance mu je mu samu masu sana'ar hannu, abinda zai kawo ci gaba, kamar masu sana'a irin ta gurasa, irin misali kamar wanda suke fawa da sauransu. Duk wannan kungiyar tana kokari ta ciccipa Bahaushe a duk inda yake.
To wace ra kuke takawa watakila gaba da kalubalen tsaro watakila da Bahaushe ke ciki, musamman a cikin gida ma, baya ga kiraye-kiraye da kuke cewa a zauna lafiya?
An sa hali mana cewa muna da yan bijilan guru, wanda ya watan yan tawaga na bijilan. To saboda haka rijistar mu ta sa hali mana wannan, kuma wannan ya sa yanzu muna nan za a kafa dakarun al'ummar Hausawa na duniya gabaki daya, wanda zai ringa kare martabar Bahaushe a duk inda yake. In yi hatsari ne ya taimaka Bahaushe, in wani abu ne ya taso gobara ya taimaka Bahaushe, amma ba don ta'addanci ba.
To madalla, yanzu kuma ga tattaunawar Mahmud Kwari da Dr. Bashir Ibrahim, shugaban tsangayar harsuna a babbar kwalejin ilimi ta tarayyar da ke jihar Kano.
Sunana Bashir Ibrahim, shugaban tsangayar harsuna a babban kwalejin ilimi ta tarayya da ke Kano, wato FCE Kano.
Ka gabatar da makala a wannan taro, mai makala ta kunsa ne?
Makala ta kunsa shine kalubalen da Bahaushe yake fuskanta musamman a Najeriya. Sai na dauki kalubale guda uku: tattalin arziki, zamantakewa da tsaro.
Me kalubalen Bahaushe a batun tattalin arziki?
Wato a takaice dai, tattalin arziki shine yanzu mun saki sana'o'inmu na gargajiya, waɗanda duka gidan Bahaushe akwai sana'a da ya gargada, kaka da kakanni akwai sana'a gidansu. Sai muka ce to dan me yasa da zamani ya zo bai zamanantar da ita ba? Na bada misali da dukanci da ake a kofar Rumbai. Yanzu kofar Rumbai da suka zamanantar da sana'ar tasu, yanzu kofar Rumbai suna takalmin da duk duniya za ka iya sayar da shi. Dan me yasa mai sassaka turmi ba zai yi furniture ko kujera irin ta taki ko ta Dubai, ko ba zai gado irin na taki ko na Dubai ba? Ai basira tana nan, hikima tana nan. Dan me yasa ba zai juyo wannan basirar ya zamanantar da ita ba? Dan me yasa wanzami ba zai bude babin salon ba, inda maimakon a bashi naira 100 a bashi 500 a kai kwaya ɗaya da ya aski? Dan me yasa wanzami ba zai je, ko kuma ungozo mu ba za ta je ta koyi midwifery ba, ta samu wata hikima ta zamani ta dinga karba haihuwa a gidajen mutane, maimakon ta ce da tsohon yayi za ta yi? Tunda muna da ungozo ma.
To amma laifin wane ne ina aka samu na kaso har haka ta faru?
Laifin shugabanni da shi ne, na ce kalubalen watakila laifin shugabanninmu ne na gargajiya, watakila laifin mu ɗalibai ne da muke nazarin al'adar Hausa, watakila laifin gwamnati ne. inda gwamnati ta za ta fitar da dokoki da tsare-tsare da zai sa mutane kowa shiga tattayinsa, kowa shiga hankalinsa.
Tunda kun yi bincike musamman a wannan fannoni, watakila shine ma ya bayu ga ka samar da ita wannan bukara daga gabatar. Me kuka gano ne ya sababa cewa waɗannan bangarorin da ka ambata sun yi sakaci har ma Bahaushe ke fuskantar kalubale shi da aka san shi da sana'o'i daban-daban?
Na faɗa a wajen taron cewa ai albashi aikin gwamnati da aikin kamfani shi ya sababa mana, kuma a da aikin gwamnati bai cika ba amma yanzu ya cika, kuma ya za a yi da in ka gama karatu kai degree za a dai wani matun daga aji za a baka aiki, ajin da ka gama karatu za a baka aiki. To yanzu sai ka gama karatun ka shekara biyar ba aikin, wannan shi ya sababa mana kai tsaye, wannan shi ya sababa mana, ba wani abu da ya sababa mana. Kuma gwamnatin mu ita ma ta taimaka, dan me yasa za ta dinga bari ana ta digiri ai ta digiri ai digirin digirgir ba ta koya mutane sana'a? Dan me yasa ake fitar da dalibai ana nuna musu kuma aikin gwamnati za su yi, shi kansa yan fawa din nan ni ban yadda ta shi ba? Dan me yasa gwamnati ba za ta ɗebi yaran nan ta kai su cana su nemo su koyo sana'a ba, su zamanantar mana da sana'o'in mu? Su cana ba zamanantar da sana'o'in su kai ba? Dan me yasa maimakon ka ba mutum kuɗi 30,000 dan me yasa ba za ta tattara ɗaliban mu a kai su ko Rasha ko a kai su cana su koyo wasu sana'o'in da su zo da injinan da za su yi sana'o'i ba, sai ka dinga ba su 30,000? Yanzu 30,000 da ta tsaya kuma shikenan mutum kuma wani ma ya rataya kansa, saboda ba zai iya ci gaba da rayuwarsa ba. Kullun abin da muke cewa shine a nuna wa ma'an ɗaliban mu ko kuma matasan mu sana'ar da mutum zai yi ta daga nan har iya bakin ransa. Shi aikin gwamnati ma ai yana da lokacin ritaya, amma kira da sassaka da sauransu akwai lokacin ritaya? Sana'o'in hannu suna da lokacin ritaya? Ko karfin ka ya kare zaka dinga cewa ku yi kaza ku bar kaza da bakin ka? Sai ka daina motsi, zaka daina morar sana'ar ka ta hannu.
Idan haka ne baka ganin su kansu matasan sun taka rawa, tunda watakila suka ga ba sa samun aiki, wasu ma sun gaji irin wannan sassaka din da kira da dukanci, amma ba za su damu su zo su yi ba?
Eh, ba laifin su bane a nazarce. Gwamnati ce ya kamata ta yi musu tunani, da shugabannin su yi musu tunani, da masu ilimin su yi musu tunani. Ayin kana da yaro sashi kake a hanya, ba sai ya girma ba ka ce masa dan me yasa ba kai kaza ba?
Kuma kan almana maganar kalubalen Bahaushe ne a fannin tattalin arziki misali. Wannan maganar da kake yi za a iya cewa kaman wato ruwan dare ce ga duniya, musamman in ka dauki Najeriya.
Ba ruwan dare ga duniya bace. A yau
rashin aikin yi misali ai ya garwaye duk wani bangare na Najeriya, sai dai wani koni.
Ya gauraye amban da ya gauraye waɗanda suke jiran aikin ofis na gwamnati ba, su ne ba su da aikin yi. Ni yanzu ina aikin gwamnati, yanzu shagona ana can ana saye da sayarwa, saboda na san zan yi ritaya. Mutum hudu ne a shagon, to ya za a yi ni ka ce min wai ba aiki in yadda? Ina da makaranta kuma banda wannan, ina da makaranta da nake biyan albashi kuma ka ce min ba aiki? Ni ai ban yadda ba aiki ba. Na farko dai gashi nan na hannu wanda ko wanda bai taba karatu ba zai zauna a shago da ƙarshen wata an bashi, sannan na bude makaranta shi ma ina biyan albashi. Ni ban yadda gaskiya ba aiki ba ma, ban ma yadda ba a nazarce cewa ba aiki.
Masu saurare, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Mahmud bai nisa ba ga hirarsa da Dr. Nafi'u Sani Abbas, malami a kwalejin ilimi ta Sa'ada Tirimi, inda ya fara da tambayarsa kamar haka.
Ana magana harshen Hausa. Wai ku da kuke koyar wannan, wacce rawa za a iya cewa kuna takawa, musamman batun akwai dama muhawara da ake take tsakanin academics wato malamai masana da madarasa, cewa musamman a bangaren harkar ilimi, cewa zaccen tabarbarwar ilimi ya kamata in za a gyara shi sai dai a koma wato koyar da shi da harshen uwa, dan har suke kawo misali da cewa galibin kasashen da suka ci gaba irin su China, su Japan, su Germany da sun bunƙasa ne saboda suna koyar da ɗalibansu tun daga matakin sakandare har jami'a da harshen uwa. Kai menene fahimtar ka game da wannan muhawara da aka dade ana yi?
To, Allah ta mala wannan maudu'i babba ka dauko, amma tunda a wajen taro muka hadu zan baka shi a minti ɗaya ko biyu. Babu kasar da za ta ci gaba, kowace ƙasa ce, idan ta dogara da wani yare da yake na waje ba nata ba. Misali ko kamar yadda ka fara, duk ƙasashen da suka ci gaba din nan ka dauko su ka gani, za ka ci gaban su ka ci kan ya dogara ga harshen uwa da suke amfani da shi. Yana ɗaya daga cikin abin da yasa muka yi yunkuri sama da shekara 22 a nan Kano, ta ƙarƙashin wani malaminmu, Shehi Malami Professor Mika'il mai gari ƙashin Bila, wanda ya fassara littafin mathematics da Hausa. Tun daga wannan lokacin zuwa yanzu magana da ake an fassara littafai kimanin takwas, akwai physics, akwai chemistry, akwai mathematics, akwai primary science 1 and 2 and 3, duk an fassara su da harshen Hausa. Kuma an kaiwa hukumar da take tantance littafai ta Najeriya a Abuja, kuma sun yadda ta sun sahale a zo a koyar. Yanzu yunkurin da ake yunkuri ne kawai da za a zo a tabbatar da shi ya shiga makarantunmu a ringa koyar da su. Mutane da yawa suna kalubalantar mu cewa ai ba zai yiwu a koyar da ilimin kimiyya da fasaha da Hausa, wace a'a ba zai yiwu bane. Abin da muka dauko za a yi shine, idan akwai manhaja minti 40 da za a koya ma yaro lissafi na minti 40, abin da muka kawo a tsarin mu shine a minti 40 din nan za a koya yaro minti 25 da harshen Turanci, ragowa minti 15. Wannan littafin da muka fassara sai a dauko su, sai a yi musu a fassara musu shi a takaice. Wannan fassara ita za ta ba su tunani da hangen nesan da yadda za su gane abin da aka koya musu da Turanci. Wannan abu ni a matsayina na malami akalla shekara 20 ina koyar da wannan abu harkar kimiyya da fasaha, amma da Turanci na gwada shi na ga yayi, domin ko na dauko dalibai yan secondary yan final year aji uku na karshe, wa'ansu an koya musu zunzurutun wannan ilimin physics da mathematics da Hausa da Turanci, sannan sai muka dauko wasu sai muka koya musu rabi da Turanci, sai muka koya musu kuma rabi da Hausa, sai muka zo muka yi musu jarabawa. Abin sha'awa, abin mamaki, sai muka ga wa'anda muka koya musu da Turanci rabi, muka yi musu da Hausa rabi, sun fi samun sakamako mai kyau fiye da wanda aka koya musu da zunzurutun Hausa.
Wannan ya nuna sun fi su fahimtar darasin.
Haka yake, sun fi su fahimta. Dalili kuwa an koya musu da yaren Bature, sai kuma za aka zo aka fassara musu duk abubuwan da aka koya musu da yaren Bature, sai aka dan wani karamin lokaci aka ce wannan shi yake nufin kaza, idan kai kaza kaza ne zai faru, idan ka hada kaza da kaza zai iya baka, sai suka samu cikakken ilimin da ake so a aiwatar, a sakon da ake so a isar da su. Saboda haka magana gaskiya, yin kimiyya da fasaha a makarantun mu na primary da secondary da harshen Hausa shine babban yakin da kasar Hausa a Najeriya za mu zo mi. Wannan yunkuri kuma alhamdulillah Allah ya karbe shi. Da tattafan nan da dan lokaci kadan Allah ya yarda za ka ga sun baza Najeriya.
Tunto amma ma'ana duk da cewa ka ce an kai waɗannan littattafai waccan cibiya ta Abuja da take sahalewa littattafan da za a koyar a jami'a a makarantu a Najeriya
na
secondary da primary watakila. Wannan yana nufin a hukumance an karɓi wannan tsari da kuka zo da shi kenan?
To, kafin ma a zo magana karɓar tsari, shi littafi in ka buga shi ko da wani yare ne sai ka kai sun bincike shi, sun tabbatar da ingancinsa, sun tabbatar da cewa ya yi daidai da manhajar ilimi ta ƙasar Najeriya. To, yanzu alhamdulillahi matakin da muke yanzu mun kai sun yadda, ina kyautar san certificate sahalewa, takardar sahalewa kenan ita ma ta fito. So, saboda haka daga wannan matakin kuma sai mu zo mu tabbatar da cewa ya shiga cikin manhaja wanda ake kira da Turanci curriculum, ya shiga ciki wanda zai yi daidai da abin da ake koya yara daga matakin primary har zuwa secondary, har zuwa babban secondary wanda ake kira senior secondary.
Wato wacce sahalewa cibiya ta littattafan ta Najeriya, wato wani mataki ne da zai kai ga a hukumance a amince a dinga koyarwa da wannan tsari kenan?
To, ajin littafin da ya fito irin wannan kace ma za ka zo kai amfani da shi ga ɗalibanmu na primary da secondary, hukuma tana da dama ta kama ka. Saboda bata san me kake koyarwa ba, amma kuwa nan da tafi gaba ɗayan ɗiba an kai mata sun suna da professors, suna da doctors, suna da masana akan wannan ilimin, sun yi bincike sun tabbatar yayi daidai da manhajar ilimi ta Najeriya. Saboda haka kamar yadda ka faɗa, wannan shine mataki na farko, sannan mataki na biyu sai kuma ya fito cikin al'umma. Yawwa,
wato jama'a gama gari su dinga karɓa, suna watakila ma koyawa ƴaƴansu a gida watakila.
Ai, Allah gafarta mallam, na san kana da ƴaƴan primary ko secondary, ko kai in ya fito idan ka sai kofi a kasuwa in ka zauna insha Allah za ka iya koya ƴaƴanka. Saboda dalili ga Hausa ga Turanci, abinda ka gani da Turanci za ka juya gashi a Hausa. Na yi imani in ka koya musu idan zai ɗauke su sati ɗaya su gane, a kwana ɗaya biyu uku za ka ga sun gane.
To, yanzu za a iya cewa haƙan ku ya kusan cimma ruwa kenan na afa a karkata akalai yanayin koyarwa a makarantun primary da secondary a Najeriya da harshen Hausa?
Alhamdulillah, sauraka dan mucin gaci. Domin kuwa ba wai gaba ɗaya za a daina koyar da turancin ba kamar yadda na gaya ma. A cikin manhajar za mu rage wani ɗan lokaci da ake koyarwa sai mu shigar da shi. Tunda ita gwamnati ta ba da ka'ida, misali za ka yi minti 40 ka koyar da darasin lissafi ga ɗan primary ko ɗan secondary, alal misali ba za mu ce a ba mu minti 40 sau biyu ba. Sai mu ce a minti 40 ɗin nan za mu koya musu da turanci a minti 25. Ragowar minti 15 sai mu taƙaita musu abin da muka koyar da harshen uwa. Don Allah da wannan aka yi zai ba da fahimta fiye da yadda ake tunani, saboda kuma mun gwada mun gani.
Wai kai a makaranta, a matakin makarantar da kake kora wannan kwaleji da sauran wurare, yaya kake kokarin wato wayar da kan takwarorin ka malamai game da wannan wato yunkuri musamman a wannan fanni, waɗannan fannoni?
Kowa ya sani akasarin ɗalibai yanzu suna gudun harkar kimiyya da fasaha, saboda harka ce da wacce ta ɓangaren ilimi wacce ke son jajircewa da nacin karatu. To shawarwarin da nake bawa malamai yan uwana shi ne, duk wanda yake harkar koyarwarsa ta shafi kai tsaye kimiyya da fasaha, abin da zai yi idan ya zo ya koyar a cikin manhaja ba a ce ka zo ka koyar da Hausa ba. Tunda ita gwamnatin tarayya da Turanci ta sani shi ne official language wanda ake kira da Turanci. To abin da za ka sai ka zo ka koyar, idan awa ɗaya ne tun daga gaba da sakandare ne, sai ka kamar minti 50 ka yi shi da Turanci. So minti 10 ɗin nan da ya rage wajen yin tambayoyi da ba da ansa, sai ka iya canja sai kai da Hausa, wanda zai iya ba wa yaran nan tasiri su gane abin da ake koyarwa. Domin wani yaran ka zo kai masa Turanci sai kai awa ɗaya kana bayani da Turanci, yana yes yes yes, amma da ƙarshen ka ce menene kaza sai ka bai san komai ba. Amma dan wannan dan ƙarfa da za ka yi da Hausa, za ka ga Allah yadda ya samu abin da ake so ya samu.
Honorable Sani Mirago, wani mazaunin jihar Imo, ya yi mana ƙarin bayani akan irin zamantakewar Hausawa a jihohin Iyamurai.
Sunana Honorable Sani Ahmad Mirago, mazaunin jihar Imo. Ni ne chairman na kasuwar da ake cewa Abujanshan Produce Market by Port Harcourt Road.
Gashi an zo kun zo wannan taro na batun ƙalubalen Hausawa. Me za ka iya gaya mana ya zamantakewar Bahaushe take a kudancin Najeriya musamman ɓangaren Ibo?
Assalamu alaikum. A gaskiya zamantakewar Malam Bahaushe a jihohin Inyamurai ko in ce jihohin Ibo, gaskiya a wannan karni muna cikin ɗarɗar ba dan koyo ba. Da lokacin da aka ce an bujiro da wannan kungiya, na ji daɗi matuƙa ƙwarai da gaske. Don dalilin haka na tattaɓa dukkanin makwabtan jihohinmu ba dan koyo ba, saboda mu tabbatar da cewa wannan kungiya mun bunƙasa ta, domin ita zai saka cewar shugabanninmu na arewa, 'yan siyasarmu da sarakunanmu, mu dinga kawo kuka ta wannan hanyar kungiya san halin da muke ciki. Tun 1999 nake jarinmu, in ka duba yau shekara 22 kenan. Amma a lokacin gaskiya muna da mutunci da daraja, amma daga bisani abubuwa kuma sun zo sun tabarbare. Magana ta gaskiya, kawai muna zama ne a can ba dan komai ba, dan Allah ya kafa abincinmu a wajen, dole sai mun ci, amma ba dan muna jin dadin zama ba.
Menene kake ganin ya sababa wannan rashin jin dadi?
Gaskiya ba wani abu bane illa yanayi na siyasa, saboda siyasa ita ce ta kawo wannan rabe-raben kai. Ba dan koyo ba, akwai 'yan siyasa, ban ce duba, ni ma dan siyasa ne. Akwai 'yan siyasa waɗanda suke amfani da kabilanci don su cimma burinsu. To su na ƙasan ba su san cewar ƙarya suke ba, suna wannan abu ne don su cimma burinsu su amfana. Kuma in sun samu damar ƙarya suke, wannan abun da suke faɗi ba shi ne zai tabbata ba. Wannan abubuwa gaskiya shi ne kawo rabe-raben kai.
To ka ce suna amfani da ƙabilanci, kamar ku yanzu wani irin ƙalubale misali kuke fuskanta, ta fuskanci kasuwanci ne ko zamantakewa ko kuma ita siyasar misali?
Ko ta wannan ɓangare muna cikin ƙalubale. Ƙalubale na farko, wurin ma da zamu sana'a. Malam Bahaushe sai ya zo ya kafa guri, ya yi development ɗinsa, jeji za mu je mu kama haya. mu zo mu zauna sai mun bunƙasa gurin tukunna, za a zo a kore mu a ƙara tura mu jeji. Da zarar mun zo mun ce a'a me yasa aka yi haka, to zai za su kokarin su samu da hukuma na bangaren su wa'anda suke goyon bayan su, su yi kokari don su ci zarafin mu, su tabbatar da cewa sun kore mu ko sun dakile mu. Harkokin tsarin siyasa kuma gaskiya irin damammakin da mutanen su suke ake su shugabannin mu na arewa suke ba su a kashi 100 ba sa ba mu kashi 10. Ni a jihar Imo nake, na san menene darajar Bahaushe a jihar Imo, kuma ni na san me darajar Ibon da yake kudancin ƙasa a jihar Kano. Saboda haka in ka tafi dukkan sassan jihar Kano kowanne bangare, mo especially in ka je cikin sabon gari, zaka gansu hankalin su kwance, suna da gidajen su, suna zaune da iyalin su cikin kwanciyar hankali, babu wani wanda yake tsangwamar su. An ba su tsaro, an mucan abata muke. A yanzu haka kasuwar da nake shugabanci, mu ne muka kafa kasuwar, zuwa muka je muka samu wani babban mutum ba ma sarki bane, ina dai da kima da daraja, kuma Allah ya hore ma arziki. To amma shi yana da san Hausawa, tunda a cikin nasa akwai wasu suna san Hausawa ba gabaki ɗaya ne ba sa san Hausawa ba, a hakan wasu suna bakin ciki da irin abin da yake faruwa, amma kalilan ne a ciki. Yuni ya dauki waje ya bamu, muka zo muke biyan sa haya, muka zo muka bunkasa wajen, daga ganin an bunkasa wannan guri, to aka zo aka yi kokarin, dole sai an kore mu. Allah subhanahu wataala cikin ikon sa da Abdul Qadir Koguna da shi da Dr. Malam Fage suka zo suka tsaya suka yi ruwa suka yi tsaki cikin yikon Allah, aka zo aka sulhunta wannan abun. Daga ƙarshe da dole sai da aka rusa wani bangare daga cikin kasuwar, kuma har yanzu ba abin da aka yi a wannan waje, ba dan koyo ba, saboda kawai dai a tabbatar da cewa an ruguza mu, ba a so mu kafa gurin.
Ka ce Hausawa misali kun kafa wannan, an kafa wannan kungiya, kuma kaman ku da kuke zaune a can kun yi marabare ta, wannan tasiri ta fara yi misali wajen wato getta waɗannan al'amura na zamantakewa ko a kudanci?
Alhamdulillah, kaman yanda na faɗa maka, tarihi na farko shine a lokacin da wannan abu ya faru, da na kira Dr. Malam Fage, lecturer ne a Federal College of Education Owerri, shine ya zo ya same ni ya kewaya, ya ga wajen take, ya ɗauki waya ya kira Dr. Koguna, ya kira suka yi ta communicating, daga sannan suka tura mana lawyer izo yi rubuce-rubuce na taho Abuja har wajen interior minister, dukka dai wuraren da ya kamata mu je mu kai koken mu, har wajen sarkin Kano, sarkin musulmi, dukka shi Abdul Qadir Koguna shine leading, aka je duk aka sanar da wayannan mutane suka kira su. Dalilin haka wannan abu, Allah subhanahu wataala ya taimaka wannan wuta ta lafa.
Yanzu kun fara zama da gindin ku kenan a can?
Mun fara zama da gindin mu kan wannan kungiya, domin a yanzu gaskiya muna da registration na sama da mutum 1,000 a wannan kungiya a can jihar Imo. Muna kiran su, muna wayar musu da kai, muna nuna musu muhimmancin wannan kungiya. Ba iya sarakunan Kano ba, dukkan sarakunan Arewa, kowanne shugaban kungiyar nan da sauran makarrabai su je su same su, su gabatar da wannan kungiya duk lokacin da za a yi taron nan, ba ma sai lokacin da za a yi taro ba, su dinga zuwa suna gaishe su, kuma suna ba su shawarwari a haka wannan kungiya ta zama a cikin kungiyoyin da suke Najeriya, ta zama babbar kungiya, kuma kar a yadda a raba wannan kungiya tsakanin Bahaushe da Bafulatani. In aka yadda aka raba Bahaushe da Bafulatani, to an riga an raba arewacin Najeriya, babu yanda za a yi ka raba jini da tsoka.
Masu sauraro, abinda ya sauwake nan a cikin shirin yau da gobe na wannan satin, yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa, wato Hadiza Kyari, da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shiri, da Daniel Brown da ya haɗa shirin baki ɗayansa, ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A yi hutun ƙarshen masu lafiya. Nigeria,
Bukhari ma ya kai mata Najeriya, Najeriya ga sanaya.